294,694 ciki har da waɗanda suka mutu 24,119.
Sannan ba da jimawa ba, Muhammad zai kawo mana ƙarshen labarin duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, kamar yadda kuka ji daga farkon shirin, tawagar sa ido kan zaben jamhuriyar Niger da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yankin yammacin Afirka ta ECOWAS ta tura Niger ta ce ta gamsu da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki wanda aka yi a ranar Lahadi da ta gabata. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Muhammad Namadi Sambo shi ya jagoranci wannan tawaga, kuma bayan kammala taron manema labarai da suka yi, Mahmud Lalo ya zanta da shi, inda ya fara da tambayar sa yadda suka kai ga wannan matsaya. Ga abokin aikinmu na muryar Amurka daga Yamai, Mahmud Lalo, da ƙarin bayani.
Alhamdulillah, kamar yadda kali yanzu declaration report da muka yi preliminary, alhamdulillah zaɓe ya yi kyau zance, saboda akalla ƙasar kusan ko'ina an yi zaɓen nan cikin lafiya. Kowane ɗan Nijar an ba shi dama ya zo ya jefa nashi ƙuri'a, ya sama wanda yake so, kuma an buɗe wajen zaben nan da safe. Aƙalla ƙasar kusan ko'ina an yi wurin awa 10:11. Mutane sun fito sosai, tun ba ma mata ba, mata sun fito da yawa, da kuma samari maza da mata. An ba kowa 'yancin shi na ya zaɓi wanda yake so. Muna fata wannan zaɓe da aka yi cikin lafiya, za mu ga ƙarshen shi ma cikin lafiya.
To, kamar waɗanda irin shawarwari kuka ba ita wannan ƙasa ta Nijar?
Mun ba da shawarwari, na farko mun lura cewa a duk inda aka je wannan zaɓen nan, mutane ba su sa abubuwa na kare wannan COVID ɗin nan ba. Ba mask, ba hand sanitizer, ba social distancing da sauransu. Saboda haka ba tazara. So, muna ba da shawaran cewa zuwa gaba a dinga lura da irin wayannan abubuwa na maganar lafiya. Kuma mun ba da shawaran cewa yana da kyau a ƙara, you know, sanar da mutane wajen yanayin yin zaɓe. Amma faɗakarwa da sauransu kane yadda za su gane duka abubuwa yadda ya kamata.
Kamar wani kira za ka yi ga wanda bai samu nasara a wannan zaɓe ba, da shi kanshi wanda ya samu nasara?
Wanda ya samu nasara da wanda bai samu nasara ba, duka abin da suke bukata kowane ɗan takara shi ne maganar ci gaban ƙasar Nijar. Kuma mun san cewa a kowane zaɓe akwai wanda zai ci zaɓe, akwai kuma wanda ba zai ci zaɓen nan ba. Wannan ka'ida ne, haka Allah ya nufa. Saboda haka wannan zaɓe wanda Allah ya ba shi nasara, sai a haɗa kai duka gabaki ɗaya da wanda ba su samu nasaran ba, a sa ci gaban Nijar a gaba, ita ce mai mahimmanci. Daɗin irin wannan abu shi ne bayan kowace shekara 5 akwai kuma wani dama. Idan Allah bai baka sa'a a wannan lokacin ba, cikin idan Ubangiji kana iya yin sa'a lokaci na gaba. Amma mahimmin abu shi ne kowa ya kwantar da hankalin shi, kowa a haɗa kai gabaki ɗaya. Duk 'yan Nijar ne, duk 'yan uwa ne. Kuma mahimmancin wannan kafa gwamnatin na demokaraɗiyya saboda ci gaban ƙasa ne. To, wannan haɗin kai yana da mahimmanci.
A kai batun cewa ba ku tura wakilanku yankin Difa da Talabiyar ba saboda matsalar tsaro. Najeriya ma na fuskantar matsalar tsaro. Kamar ya kake ganin za a sha matsalar tsaron Najeriya?
ake ta kokari ba dare ba rana wajen maganin tsaro a Niger da Nigeria da Chad da Mali da ko'ina ana ta ba da iyakacin kokarin da za a yi a ga cewa an yi maganin wannan annoba ta rashin zaman lafiya a kasashenmu. Insha Allah a nan duka kowa da kowa yana ba da haɗin kai ana kokari a ga cewa Allah ya cire mana wannan musu.
Madalla an gaishe ka Mahmud Lalu ta kusan sawayi 48 da aka kashe wani basarake Igwe Emmanuel Umba a garin Oruku da ke jihar Enugu. Rundunar 'yan sandar jihar ta fito da bayani akan mutuwarsa. A cikin rahoton za ku ji bayani daga kwamishinan 'yan sanda na jihar Enugu da kuma tsokaci da coordinator kungiyar marubuta masu kare haƙƙin bil'adama yayi akan wannan kisan. Daga Owerri ga rahoton wakilin murya Amurka Alfonso Okwerogwe.
Rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta yi bayani kan kashe wani basarake mai suna Igwe Emmanuel Umba, lamarin da ya auku a garin Oruku da ke karamar hukumar Nkanu East na jihar Enugu. Malam Ahmad Abdulrahman shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar.
Yana mitin da jama'arsa a garinsa a masarautar sana Oruku, wanda daman gari ne da matsala ya riski garin kullum suna cikin matsala a kan filaye na ƙasa, a kan siyasa da abubuwan da ya shafi tattalin arziki. Mutane ne wanda matsala ya musu yawa, kuma na sha kiran shemar gayin da jama'arsa da 'yan siyasan garin musu cokashiya sasanta su. To kawai sai muka samu labarin cewa 'yan bindiga sun je inda suke yin taronsu na shekara-shekara. Shi marigayi sarki da jama'arsa sun tarwatsa taron da harbe-harben bindiga, kuma sun ɗauke shi basaraken da wasu makarrabansa kaman guda uku sun tafi da su. To a lokacin jin tunanin mutane a kan fashin mutane ne, wato masu satan jama'a suna garkuwa da su, da nan na ta ainihin shugaban 'yan sandan ciki su je su shinshino su mana gangane don mu gano inda aka garzaya da wannan bajimin sarki. To Allah cikin ikonsa da ba ta ka gano a taiwan ba yan garkuwa da mutane ko satan mutane ba ne, tunda akwai mutanensa a cikin waɗanda suka zo da mutanen kuma ba sun boye fuskokinsu ba ne. To kaga kenan rikicin da suke kai ne na ɓangarori ya sa su ku sai abin ya zama kawai bari mu ba zama magana za a yi. To ana kuma kusan asuba sai ya samu rahoto cewa ai jami'an tsaro ne suka zo suka tafi da shi. Jami'an tsaro na gaskiya a kan na boye ne tunda bincike muke kai. To wannan karma aka so a zo zane fin wajenjuna ta jihar Enugu cewa 'yan sandan jihar Enugu ne suka zo suka tafi da su. Wasu kuma suka ce a'a sojoji ne daga babban rundunar ta 82 da ke Enugu, wato 82 so suka zo suka yi wannan barna. To mu katan masu bincike ne a takaice dai an gano gawan wannan sarki a wani asibiti, an harbe shi a Kinya kuma an soke shi da wuka a ciki. To a takaice yanzu abinda zan iya gaya maka bincikenmu ya kai ga wani kage da ake cewa wasu rundunan bincike ne daga helkwata ta rundunar 'yan sanda ta Abuja suka shigo suka zo suka yi kama shi a kan wani zargi da ake masa suka tafi da shi, kuma ake ganin su suka yi wannan aika-aika ɗin. To yanzu mun bude sabon shafi na bincike, in Allah da za mu sake hira da kai za mu bayyana don rundunar 'yan sanda ta Najeriya ba ta boye idan 'ya'yanta suka yi laifi. Mu ba ma boyewa kuma muna hukunta su.
Bisa wannan bayanin ne Comrade Emmanuel Onwubiko, coordinator kungiyar marubuta masu rajin kare haƙƙin bil'adama wato Human Rights Writers Association ke cewa har yanzu akwai buƙatar horar da 'yan sandan Najeriya gwargwadon hali. Ya ce akwai buƙatar ƙasar ta ɗau mataki game da matakin horo da ke tsakanin 'yan sandan Najeriya, kuma mafi muhimmanci a nan shi ne wajibi ne a sauya yadda ake gudanar da harkokin hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa. Muna buƙatar sauya fasalin rundunar 'yan sandan Najeriya. Muna buƙatar rundunar 'yan sanda ta gari. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
An gaishe ka Alfonso Sokorigwe. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad da ƙarshen labaran duniya.
Kasuwa zuba jari ta yaniki ta Japan tana kan gaba a kasuwannin hada-hadar kudade a Asiya. A kwana na biyu a jere ta samu gagarumar riba a yau Talata, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu kan shirin tallafin ta da komadar tattalin arziki da aka jima a Najira. Niki ta Japan ta rufe hada-hadar kasuwancinta yau, inda ta yi sama da kashi 2.6 cikin 100, wanda shi ne mafi girma a cikin shekara 30. Bangaren hannayen jari na S&P ASX ta Australia ita ma ta cira da 0.5 cikin 100, yayin da Kospi ta Seoul ta rufe da 0.4. A hada-hadar kayayyakin sarrafawa kuwa, farashin zinari bai canja ba, inda aka siyar da shi kan dala 1,882 kowane ounce. Danyen man Amurka an sai da shi kan dala 48.5 kowace ganga, ma'ana ya yi sama da 0.9 cikin 100. Kana danyen man Brent an sai da shi kan dala 51.27 kowace ganga, ya yi sama da 0.8 cikin 100. Masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Kirsimeti a Nashville ba mutum ne da take da bukatarsa ba, yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar Juma'a da ya raunata mutum uku. Baya cikin jerin mutanen da hukumar bincike take neman su, a don haka ba mu da wasu muhimman bayanai a kansa har sai da wannan abin ya faru, in ji David Rush, daraktan hukumar binciken manyan laifuka a jihar Tennessee, yayin da yake magana da manema labarai ta yanar gizo. A ranar Lahadi hukumomi sun gano Anthony Wana, mai shekaru 63 a duniya ne, ya tada bam din a cikin motar a wata unguwa da ke cikin Nashville a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka, ya kuma halaka kansa. Fashewar ta lalata gidaje da dama, kana ta lalata hanyoyin sadarwa a unguwar, wacce ke cike makil da mashaya da wuraren cin abinci. Masu binciken sun yi amfani da kwayar halitta da shaidar da suka gano, kamar gano motar da inda ta fito da kuma bayanai daga jama'a ne suka alakanta wana da fashewar.
To a babban birnin Accra na kasar Ghana, shugabar hukumar kula da ilimin al'umma ta kasa, Madam Josephine Nkrumah, da ke magana kan binciken abin da ya faru na Techiman a lokacin zaben da aka yi kwanan nan, ta ce dole ne a yi bincike akan dalilin da ke sa mutane rasa rayukansu lokacin zabe, kuma don haka dole ne 'yan sanda su tashi tsaye. Daga Accra a Ghana, ga wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas da rahoton.
Madam Josephine Nkrumah dai ta bayyana amannanta da yin binciken 'yan sanda maimakon wani kwamishin bincike da aka saba kafawa, ka kuma ƙara da cewa, cewa inda muka kai a matsayinmu ƙasa, zan iya cewa wannan shine abu mafi muni da ya faru gare mu. A ce mutane a hakika sun rasa rayukansu a kan zaɓe, a hakikanin gaskiya wannan lamari ya ɓace man da Hausa, domin a shekara ta 2016 da na dubi yanayin siyasar cewa na tabarakallah inda muka kai ke ga. Don haka yayin da muka shiga zaben shekara ta 2020, ko da yake muna da shakku, amma ko da wasa ba mu yi tunanin a ce a rasa ko da ya tsani ba, ba abin da za a yarda da shi ba ne. Don haka a rasa rayuka 6 ko 7, wannan ba abin yarda ba ne ko Ms. Kala Zaratin. Muna buƙatar bincike akan wannan haɗari na Techiman, mu fahimci me yayi sanadin haka, ya aka yi lamarin ya kubce mana, kuma mai yasa aka rasa rayuka. Madam Josephine Nkrumah ta ce,
Should it be an independent body?